حديث نافع وأن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية وانا حديثي كم يدم هكذا انتا تنجا انكر قوشي دقا نافع نافع مولى بن عمر يتي منذن الله صلى الله عليه وسلم يا كيهري على بني المصطلق أبي سابق بيلر بني المصطلق حقا يا كفنتيني أتكين شيكرا تشدا باين هجرا أتكين وطن شعبان كما بني المصطلق kabila ce ko yanki ne cikin babbar kabila ta Khuza'a wannan yaki ana kiran shi da Ghazwatu Bani al-Mustaliq akan kuma kira shi da Ghazwatul Muraisi' al-Muraisi' lafazin al-Muraisi' din ruwa ne da yake kusa da mazaunin wannan kabila a tsakanin garin Jidda da garin da ake kira Rabit manzon Allah ya kai musu hari wahum gharruna alhali suna cikin gafala ba su tsammani ba su zaton cewa annabi na tafi da mayakansa fa qatala muqatilatahum sai ya yaki ko ya karkashe mayakan cikin su lafazin muqatila wadanda ya iya yiwa su yaki ko da yanzu ba makami a hannunsu ba yara bane kanana wanda ba su iya yaki ba kuma tsofaffi bane wanda sun manyanta ba kuma mata bane al-muqatilatu wadanda sa iya yin yaki a iya fita da su filin daga su manzan Allah yayi umarni aka kashe wani saki na cikin su har mutum goma wa saba zarariyahum ya kuma ribace zurriyatu idan ce az-zarari wato ainihin mata da kuma ƴaƴa ya ribace su a matsayin bayi da kuyangi Nafi yace haddathani bi zalika Abdullah ibn Umar wanda ya bani wannan hadisi shine Abdullah dan Umar Allah shi kare da adare shi hadisi kun muttafaqun alayhi wa fihi a cikin hadisin wa asaba yawma idhin juwayriya a wannan rana sai manzon Allah ya dace da juwayriya asalan lokacin da aka raba ganima na kuyangi da aka kama sai ita juwayriya ta fada cikin rabon Thabit ibn Qais ibn Shammas to su kuma sai ya rubuta mata fansa rubuta fansa shine kawo kaza ki fanshi kanki to da manzon Allah ya ji an rubuta mata fansa sai ya bata kudin da za ta fanshi kanta sai kuma ya aure ta sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai da aka rarraba musu mata da yara na kabilar Bani al-Mustaliq sai suka ce ai abun kunya ne yanzu mu ci gaba da rike surukan manzon Allah a matsayin bayi a karkashin mu kowa sai ya ta yantar da bayin da ke karkashin sa a sanadiyar juwayriya sai da aka yanta rai 100 cikin yan kabilarta su kuma so ga me za su kuma in ba shiga musulunci ba to wannan ne daga cikin siyasar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kafirai da su fahimci manzon Allah ba sai suka ce me yasa aka fifita shi da yawan mata sama da sahabbansa har guda 9 lokaci guda yayin da sahabbansa kuma matukar abinda mutum zai aura shi ne 4 to akwai hikimomi masu tarin yawa wadanda ubangiji ta'ala ya shar'anta manzon Allah wannan adadi na aure da farko dai ba aure bane ba na sha'awa kadai domin da aure ne na sha'awa da manzo Allah duk sai ya aure ƴan mata ba zai aure zawarawa ba to amma sai ya kasance duk cikin matan da ya aura guda ɗaya ce budurwa duk sauran zawarawa ne ashe aure ne da akwai manufa ta addini ba manufa ta bukatar dan adam shi karan kansa ba ina fatan kun fahimta ko manzo Allah ya fi kowa sanin cewa matasan ƴan mata suna da wata khasiyya don da kansa lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya auri mata ya aure ya tambaye shi me ka aura a bikiran am sayyiba, budurwa ce ko bazawara, sai wannan sahabin yake sayyiba na auri bazawara ne, sai manzo Allah ta halla bikiran tula'ibuha wa tula'ibuk wato dahikuha wato dahikuk, ina ma a ce budurwa ce wanda za ka yi mata wasa, ta yi maka wasa, ka yi mata dariya, ta yi maka dariya. Sai wannan sahabi ya faɗi hikimar da ta sa ya auri wannan, ya ce ai babana ya mutu ya bar min ƙannena ƴan mata 6 ko 7, to kuma idan na aure budurwa ai na ƙara kaina matsala. Garba zaura wadda ta san rayuwa za ta taimaka a tafi daidai, manzo Allah ce ka dace da daidai. Wato dai kaga akwai hikima cikin auratayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi a sanadiyar auren zuriya an yanta mutane 100 lokaci guda. Sahabbai ko sun san hadisan da suke magana kan falalar yantar da bawa da ayoyin da suka yi ishara zuwa ga haka, fakku raqabatin aw itamun fi yawmin dhi, tun a Makka wannan suran take, amma ba su yantar ba sai da sai ga manzo Allah ya auren zuriya. Ina fatan kun fahimta. Da haka akwai hikimomi cikin auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, a cikin wannan hadisi abinda muka fahimta kamar yadda muka faɗa tun jiya, yiwuwar shugaba ya kaiwa abokanan adawa hari ba tare da ya sanar da su ba, domin gashi ya ce agara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala banil mustalik wa hum gharuna, alwawu dan wawul hali wa hum ay halata kaunihim gharina, wato suna gafale ba su san manzon Allah zai kai musu hari ba. To shine waɗansu malamai suka ce hakan yana halatta ne idan akwai tabbacin cewa balagathum da'watul islamiyya, kiran musulunci ya kai gare su, suka kangare an san cewa kiran musulunci ya kai musu sun kiyarda. To yanzu kuma idan ka tashi kai farmakin yaki ba sai ka sake yin kira karo na biyu ba, ya halatta ka kai musu hari koda sun sani koda ba su sani ba. Wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suke ganin cewa a'a ba za ka kai musu hari ba har sai ka sanar da su. Akwai waɗanda suke kuma kafa gida biyu suka ce a'a idan da'awar musulunci ta kai musu, mustahabi ne ka shelanta musu cewa ga nan zan yaƙe ku. Idan ko da'awar musulunci ba ta kai musu ba, wajibi ne ka sanar da su kafin ka yaƙe su. Amma dai zance mafi inganci shi ne matuƙar da'awa ta kai wa mutane, ba buƙatar sai ka sanarce su kafin ka kai musu hari, ko musamman idan ka san cewa suna yin tanadi domin yaƙar ka. Don waɗansu malaman sun fassara hadisin da cewa su waɗancan mutane manzon Allah ya yi musu haka ne don yana da cikakkiyar masaniyar sunanen suna kimtsi da shi ne da tanadi don su yaƙe shi, to sai ya shammace su kafin su ankara, wato ainihin ya kai musu hari. Wai me yasa kuke ta taɓa wayoyin da yau haka? وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وانا حديثي أنكر قوشي دقى سليمان بن بريدة شيكم يا أنكر قوشي دقى مهي تنسى karshe an karɓo hadisin daga ummuna Aisha Allah shi kare yadda a gare ta. Qalat, ita ummuna Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, masu surutun nan da karfi da Allah ku rika hakuri, in kun shigo masallaci ana karatu sai ku rika magana a hankali, mun gode Allah saka da alheri. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya kasance idza amara amiran, idan ya shugabantar da shugaba a wajen yaƙi, idan ya naɗa komanda na yaƙi, ala jaishin akan wata babbar runduna, aw sariyatin ko ƙaramar runduna, akan ce jaish babbar runduna wadda da ita gari ya fita, akan ce sariya ƴar ƙaramar runduna wadda bayan an fita da wannan babbar runduna sai aka samu waɗansu baradai aka tura su don su yi su ɗan tayar da ƙura su fara kai hari su leƙo asirin abokan adawa. Akan yi irin wannan dabarun a wajen yaƙi, in kun fita gaba ɗaya kamar ku 1,000 sai a samu waɗansu zarata waɗanda dawakin suna da gudu, kuma a cikinsa akwai gwanayen harbi ‘yan tsokana faɗa kamar 200 ko 160, ku sauran nan gudun kun karkasu kun ɓuya, idan suka je aka fara gwamzawa da su za su tsaya a fara gwamzawa a ɗan buga minti 20 minti 30 sai su juyo a guje, sai a ɗauka cewa sun tsorata ne sun gudu, sai a biyo su. To da an biyo su ashe waɗannan suna nan kuma sun yi wa waɗanta abokan adawa ƙofar rago. To wannan ƴar ƙaramar runduna ita ce ake kira sariya. To ita kanta manzon Allah baya ƙyallata sai ya tura mata shugaba. haka babbar rundunar ba a kyale ta sai da komandanta. To duk wannan ana faɗa mana yadda tsarin yaƙi yake, ba wai ta cibar ka ce ake ba. Ko da an shammake ku an kawo muku hari, kafin ku tashi ku rama, dole a nan gurin idan aka yi shela, aka yi kabbara, aka yi kiran sallah a masallaci, jama'a suka taru sai a ce to waye shugaba, wani ne amir. Shi kuma nan take sai ya karkasa mutane, ina ya unguwa kaza ga amir ɗinku, ina ya unguwa kaza ga amir ɗinku. Ba wai kabilanci bane dan karkasa mutane unguwa unguwa, kace to ma ga wace ce ragwar unguwa da za a kayar da mu ta bangaranta. Nan gurin kaga ka sa musu wani abu na me wato kaimi ba wanda zai yarda. Dan abinda wato aka yi kenan a hurubur ridda, lokacin da Musailamatul Kazzab ya kawo hari, aka kai masa hari, ya kasance ana karkashe musulmai ba iyaka, Khalid bin Walid sai ya dabara sai ya karkasa mutane, da yake ya fi kowa iya makircin yaki. Yace ina hafizan Qur'ani, aka ce ga mu, sai yace ga shugabanku Salim Maula Abi Huzaifa, sai ba su ta tafafa ina yan kasuwa ga mu Salim tukur, aka ce ga zaganta ku ina yan kungila wani ga mu ina su wani, aka ce ga mu ina malaman makaranta, aka ba su tutar su. Sai yace to ma ga ta inda ake kawo mana hari har aka yadda mu ta bangaren hafizai ko ta bangaren me Salim Maula Abu Huzaifa, gashi dan siriri ne fa kamar zaka bushe shi. Yace tab ina nan ne da aiki. Sai ya dauki igiya ya daure kafarsa ta yadda ma ba zai gudu ba, ya kalli mutanansa yace kun san ni mahaddacin Qur'ani ne, bazan yadda in kauce aya ɗaya ba cikin ayoyin Qur'ani. Kar ku yadda a kawo farmaki ta bangaren mu ya kasance raunin ta mu yake, idan ko har rauni ya faru ta bangaren mu to tar da haddar da muka wa Al-Qur'ani mu kare haƙƙin sa ba. To an aka yi ta gwamnati yake sai da gama da Musulmatul Kazzab. To wannan yana cikin dabaru na yake, idan in yi wannan ko ka kasa da sunan ka abinnan unguwanni, ko kasa da sunan sana'o'i, ko ma ka ga dama ka kasa da sunan kabila din, ana ciki a cikin ina Hausawa ga shi, ina Fulani cikin mu ga su, ina waye cikin mu ga su, a ga waye zai kaza. Wani lokacin sai da haka mutane za su yi abinnan, duka dai an tafi yaƙi za a, amma idan aka biyo ta wannan hanyar sai ka ga ina fata an fahimta. To shi sai ake samun saraya yan kananan runduna a cikin babban runduna. Wani lokaci kuma akan lura da kwarewar kowanne ta fuskar yaki, ina mayu gwanai wajen harbi da kibiya gamu, ina masu yan mashi wanda su mashi suka iya sarrafa gamu, ina masu iya takobi gamu, ina masu bindiga gamu, ina masu igwa gamu, ina masu yan karamin rokokin nan masu gamu. Sai a sarrafa kowanne a ce to kowanne ga lokacin za ku kai hari, waɗannan ku za ku fara kai hari, in kun tayar da ƙura wuri ya lutsi sai runduna ta biyu kuma ta kai nata daga wani ɓangare, sai runduna ta uku ta kai nata daga wani ɓangare, ya fi ku ta hulku ci barkatai haka ba tsani. Ina fata ana fahimta. Wannan ya kamata duk mun amfanin karanta kitabul jihad din kenan dan mun san ya zame. Dan jihadin zai iya zuwa kowane lokaci, ko kun shirya ko ba shirya masa ba. Kaga sai gara ayi shirin kenan. Idza amara amiran ala daytin aw sariyatin, idan annabi ya kafa shugaba a bisa ga babbar runduna ko karama, aw safu fi khasati nafsihi, yakan yi masa wasiya a karan kansa, shi wannan shugaban bai taqa wallahi cewa ka zama mai jin tsoron Allah. Ba san rai, ba san zuciya, ba nuna bambanci, ya kasance manufar addini ce kawai a gabanka, ba san girma ba, ba nuna seniority ba, ba kaza kaza ba, yaya addinin musulunci zai ɗaukaka, yaya kafirci zai kaskanta. Wa bi man ma'ahu min almuslimina khaira, kuma yakan hore shi ya zanto mai tsoron Allah dangane da mu'amalar wanda yake tare da su cikin musulmai, ya aiwatar da alkhairi tare da su. An gane ko? Akwai lokacin da shugaba zai zama taurare mai jarunta, amma kuma adadin rundunarsa baya cikin maslaha su fita a wannan lokacin. Yana da kyau su ƙara jinkirin awa biyu ko uku don agaji ya zo musu, ko su ƙara jinkirin mako ɗaya, amma saboda jin shi ya ɗumama zuciyarsa ta riga ta kamu kawai sai ya ja mutane, to wannan baya cikin hikima. Dan ana so a cikin harkar yaƙi ka rage adadin na gawa cikin sojojinka gwargwadon hali, dole a mutu, amma kai kokari adadin gawar ya zama ba da yawa. Ina fata an fahimta. Kuma shugaba kwararre ta fuskar yaki ba wai kawai wanda yake jan ragamar yaki a ci nasara ba, har akwai wanda in an ritsa ko zai ja ragama a gudun gida lafiya, su ba sunan shi kwararre. An fahimta ku? Dan ja da baya ba tsoro bane ba a wajen rago, kare shiri ne kafin a koma. To ya riga ya tambaye sojojin sa da ake ciki, aka ce bullet din mu ya riga ya kare, yanzu ba zai ishe mu operation na awa ɗaya ko biyu ba. Ke to kaga ai matsala ce, to ya za mu kasa gane? Kuma ya kalli abokanan adawa ya ga cikakkun makamai gare su, in za a yi awa bakwai ana yi ma za su iya. To kaga tsayawa da wannan sojojin a wannan yanayin, al-ilqa'u bin-nafs ila at-tahalluka kenan, jefa kai cikin halaka. to a lokacin sai yayi wata dabara ai wani kurari akai wani farmaki yu sai dan jawo na a jawo nan gurin sai samu rishi aslani yadda Khalid bin Walid yake nan lokacin da aka je gazwatul Mu'tah manzon Allah na da shugabanni guda uku Zaid bin Haritha yace shine shugabanku idan an gama da Zaid bin Haritha yace ku dauki Ja'far bin Abi Talib idan an gama da Ja'far bin Abi Talib ku shugabantar da Abdullah bin Rawaha yace idan an gama da Abdullah bin Rawaha yace to musulmai su zaba kansu wanda suka ga dama haka aka tafi wajen yakin manzon Allah na Madina tsakanin shi da inda ake yakin wajen kilomita 500 ko sama da haka amma ana yin masa ana nuna masa hoton me ke faruwa tunda shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ga tuta a hannun Zaid bin Haritha aka gama da shi manzo Allah ce Zaid ya fadi yace amma ga Ja'far nan ya riki tuta ana yi ta mune ce to Ja'far ma ya shahada ga Abdullah bin Rawaha nan ya dauki tuta ana nan shi ma ya fadi yace to Abdullah bin Rawaha kuma ya riga ya fadi shi ma ya yi shahada can gurin ta yace akazaha sayfun min suyutillahi wani takobi cikin takubban Allah shi ya rike tutar Khalid bin Walid kenan daga nan gurin jarumta Khalid ta bayyana da aka gwamza ya lura cewa abokanan adawa taimako na zo musu cikin duk bayan awa uku sai waɗannan sababbin sojoji sun zo waɗannan su huta waɗannan su koma shi kuma nashi ne kadai tsantsa kaga wani dabarun yaki da Romawa suke don su gajiyar da ku to kawai sai yayi wata dabara yayi kullun makirtin yaki aka wani tayar da kura aka yi hayaniya kawai ya zaje sojojin sai dawo Madina lafiya wato yana daga cikin abin da aka yi ba Khalid bin Walid da aka zo za a sake koma yakin karo na biyu lokacin da Usama ibn Zaid ya shugaban tirin da nayi sai da aka ci nasara zado nayi dabara ce dan ka gudu ba tsoro bane ba dan ka je ka sake dabara ce musamman duk kaga dole sai ka auna komai a cikin yaki in zaka yi operation na awa 6 kana tsammanin cikin awa 6 zaka raunana abokin adawa ko ka gama da shi to ya kasance kana da makamin da zai ishe ka awa 8 ko da za ta baci amma ba hikima operation din awa 6 ka tafi da daidai makamin awa 6 ka tafi da na awa 7 awa 8 awa 9 in ta kama kuma ka ajiye waɗansu rizab daga baya cewa a koyaushe ko kai waya ko wace ce menene wani taimako zai zo to dole sai akwai wannan a cikin yaƙi ba a tafi akwai tuntuɓar gare kuna kamar bari akan tuntuɓar Allahu akbar kun ɗauki borori wannan ba jihadi ba ne ba kawai hayaniya ce mutane suke yi an daina wannan yanzu su kulu ake yi ina fata an fahimta ta ƙarƙashin ƙasa ake yi daga nan yanzu za ka je ƙofar fada minti nawa za ka yi kuma hanya nawa gare ka idan kai dan birni ne wanda kake hawa keke da mota kada hanyar ka guda biyu ce ko ka fita ƙofar Nasarawa ko ka fita ina ta minti shikenan kuma daga nan baka da wuta sai in ka dogon zagaye san ka shigo ta ina ne da sauransu amma shi soja yana da hanyoyinsa ba hanyoyi na gama garin mutane ba haka sojan musulunci ya kamata ya zama ba ka bin titi na gama garin mutane dan kai soja ne soja kuma ya ta bamban da saura ina fatan kun fahimta kun san ana cikin babu jihadi lalle sun makala sannan sai manzon Allah ya ce ugzu ala smillahi ka fika kai farmaki bisa ga sunan Allah ma'ana musta'inan billah kana mai farawa da bismillah kana neman taimakon Allah ashe duk yawan sojojinka duk yawan makamanka kar ka dogara da dabaraka ko yawan sojojinka sai dai ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka roki Allah agaji da taimako fi sabilillahi kuma kana yakin ne don Allah ba dan ɗaukaka matsayinka kai karan kanka ko martabarka ba ba kuma dan zalunci ba dan kwace ba a'a dan ɗauka kalmar Allah qatilu man kafara billah ko yaki duk wanda ya kafirce ma Allah ugzu ku kai farmaki wala tagullu amma kar ku sa dukiyar ganima kafin araba shine al-gulul shine wala tagullu kar ku sa dukiyar ta ganima kafin araba asalin al-gulul kenan waɗansu malamai na fassara al-gulul da cewa shine dukkan waɗansu al'amalul amma kamar kuɗi na gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce karamar hukuma ce idan mutum ya ɗauka ba da haƙƙi ba sunan shi gulul ya fi bihi yawmul qiyamati gululan kuma duk dukiyar gulul mutum zai ta arata ya auyar ranar tashin kiyama haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yace kada in haɗu da ɗaya daga cikin ku yana ɗauke da raƙumi a kansa ko yana dauke da akuya a kansa tana masa me, ko yana dauke da doki a wuyansa yana masa haniniya, yace wallahi duk wanda na gama da shi cikin ku yana dauke da wannan babu ni babu shi. Mutum zai biyo manzon Allah na cewa a gifni kawo mun agaji, manzon Allah ce la uguni anka min Allah kai'a kad balagtuka kad ablagtuka, yace ba abinda zan wadatar ma a wurin Allah, na riga na isar maka sako kuma kai kin aiki da shi. Idan mutum ya saki dukiyar ganima, wannan taimako masa. Idan mutum ya saki kudin karamar hukuma, wannan taimako masa. Haka kudin jiha, haka kudina, bonusin tarayya. Duk abin da mutum ya dauka wanda baya cikin albashinsa, baya cikin allowancesinsa, baya cikin kudin kwanan dajinsa, baya cikin abin da dokar aiki ta bashi, shine yawa wura ko aka bashi. Hatta hadayal ummal, Imam al-Qurtubi shi tana cikin gulul. Menene hadayal ummal? Ina matsayin famanin sakatare, ko ina matsayin commissioner, ko ina matsayin menene, wani zo ya bani kyauta don kujera ta, ita kanta sunan ta rashawa, wadanda suka ce tana cikin daidai da satar dukiyar ganima. Dai idan da idan ta fi sabilillahi sai zai baka kyauta, ba sai ya baka ba kana zauna a gida baka da mukami, me ya zaka ba sabon commissioner, ka ba tsohon commissioner mana, ba kike da bukata ba tsohon commissioner kan da aka sauke bai da kuma ba sai kike tallafa masa ba. To amma shikenan, an bani commissioner na walwala da jin dadin jama'a, misali ko an bani commissioner na kaza ko na kaza ko na kaza, sai ka zo ka same ni da bandar din shadda guda goma da agunguna guda biyar da takalma da menene da menene, ai kowa ya san wannan ba kyauta bane a ba dan zuwa akwabo, kowa san uwarsa ake so. Saboda kaga wannan ba ta karban sunan kyauta tsakani da Allah. Kaga akwai aiki a gaban mu, wallahi akwai aiki a gaban mu, lahiran nan fa ba wasa bace gaske ce. Idan ya karba sa a baitul mal gwamnati, to da dama dama gaskiya ba za a hada shi da wanda ya karba shi ba tsakani da Allah. Ako ko da ke kar in bude wannan kofar, wala taghullu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku gululi, wala taghdiru, kar ku yaudara, akan ce zadara yaghdiru, kar ku yaudara. Yaudara shine kai alƙawli kake cikawa, kai wa mutane alƙawlin zaka gyara musu kwalbati saboda kaza kake cikawa, kai wa mutane alƙawlin zaka gyara musu drainage din su, ruwa ya daina rusa katangun su, kake cikawa. Bayan ku auren zabe ka fada haka, ko kuma kai shugaban yaki, ku kulla yake tsakaninka da abokanan yaki cewa tsagaita wuta na kwana hudu, an yi wannan alƙawarin kuma sai ka je kai musu hari, ya zama alƙadaru kenan. Ko a wajen yaki zai halatta musulmi ya yau da raba, idan abokanan fada suka zo suka ce a tsagaita wutar yaki har aka zo kwana nawa, kwana bakwai, wata nawa, wata biyu, wata uku, wata hudu, to cikin wannan tsawon lokacin da ka rattaba hannu a kai haramun ne ka kai musu hari. In ka kai musu hari kai khiyana, ha'inci, kuma sai Allah ya kama ka akan wannan. Kaga su ba musulmi bane amma sai Allah ya kama ka akan wannan. Dan Allah ka duba tsari na addinin musulunci, ka duba tsari na addinin musulunci. Kafirai yau suka sunnantawa kansu dokoki nasu na karan kansu, ga ka'idoji, ga kaza, ga waɗansu makamai an ce an haramta su a duniyan ta ma a yi aiki da su, ko da ana faɗa tun daga yakin duniya na biyu da aka zo aka yi ta yarjejeniya ta rage makaman nukiliya, da kuma cewa ga waɗansu makamai irin chemical da biological weapon ɗin nan haramun ne a yi amfani da su, ko da ma yaƙi ya kama tsakanin ƙasa da ƙasa. Amma a irin wannan makaman da aka ce haramun ne, ba wanda Rasha ba ta yi amfani da shi ba don yaƙar musulmi a Chechnya, ba wanda America ba ta yi amfani da shi ba don kai hari ga 'yan Taliban da 'yan tanzimin ƙa'ida a Afghanistan, cikin abin da su suka sa hannu cewa haramun ne a yi amfani da su. Kuma duk sun yarda a dokar yaƙi ba a yaƙan fararen hula, masallatai nawa, hatta asibitoci da marasa lafiya America ta dammara su a cikin Afghanistan, bayan unguwanni da ke makare da mutane, kai hatta ƙungiyoyi na taimakon kai da kai irin wanda in ana yaƙi ma ba a abin nan su, babban su na ajiyar kayan na Red Cross, sai da America ta jefa masa bomba cikin Kabul, sai da ya zanto durufin kwanan da 'yan Red Cross za su yi daga saman su sun yi cross, don wai idan kana daga jirgi ka ga jan cross ka gane ina zuwa America, dama ta sun shi ne ta jefa, san da dai musulmi ne da za su amfana da abin ba ta yarda ba. To amma mun kaga tsarin addinin mu, dan Allah da mu da su wa yake da hajjar tallatawa a kasuwa, amma haka dokin da zaki ne ya fi gudu. Amma mu gashi an ce kafirai kar ka yaudare su, har Allah ce da manzon Allah wa in ba ta khafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa, idan ga waɗansu mutane kun yarjejeniya a tsagaita wutar yaƙi, sai kake jin tsoron za su karya, to karkace dan tsammanin za su karya, bari in ru za su karyawa in kai musu hari, duk da haka sunan su ha'inci. A'a, sai ka aika musu ka ce kai da warware yarjejeniyata, sannan sai ka kai musu hari. Amma kai harin kafin ka shenanta musu wannan haramun ne a cikin addinin musulunci. Wato abin da yake faruwa shine America tasirin Yahudu yayi karfi a kanta, ta yadda Yahudawa sun hana ta ta fahimci gaskiya. Dai kenan. Na biyu kuma, wato yawanci America da Turawa da yawansu suna fassara musulunci ne dangane da ayyukan waɗansu bara gurbin musulmi, sai su ɗauka wannan shine musulunci. A madadin su tsaya su karanci musulunci ta hanyar littafinsa shine Alƙur'ani, ta hanyar bayanin littafin daga bakin manzon Allah cikin hadisai, sai su gwammace su ɗauki aikin wani bara gurbin musulmi da ya ba daidai ba, sai su fassara shi a matsayin shine musulunci. To kaga wannan ita ce, wannan shine rashin adalci na ƙarshe a duniya. Ko kuma sun riga sun yi yarjejeniya da Yahudu za su tallafa daular Yahudanci ta kafu, a sakamakon haka kowane irin gaskiya sai America ta kunne kunnanta, ba za ta ji ta ba. Duk gaskiya sai America ta yawa idan ta ba ɗin ɗumi ba za ta ganta ba. To amma ba haka ba, ka dube da manzon Allah ke faɗa, wala tagduru, kar ku yaudara, ma'ana warware alƙawari, wala tumassilu, kar ku at-tamthil. At-tamthil shine kasance na gawa. Idan ka kashe kafiri a wajen yaƙi, haramun ne ka zo ka ce kuma za ka yanke hannunsa, ko ka yanke kunnensa, ko ka yanke hancinsa, ko ka yanke leɓensa, ko ka yanki wani sashi na jikinsa don wulakantar da gawansa, a musulunci haramun ne. Ka kashe shi finish, an riga an gama. Shi yasa kisan ma da aka ce ku yi, fa iza qataltum fa asilu al-qitlata, kisan ma an ce ku yi ihsani wajen kisa, shine kar ku yi tamthili. Amma ka duba yadda America take sakin bom, kaga hannun mutum a wajen kasuwar ruwanki, kafarsa ta dama kuma tana nan wajen CBN. Haka fa aka rinka yi a Kabul, wanda mu a musulunci haramun ne mu yi wa Amerikawa haka in mun samu nasara a kansu. In sun yaƙe mu, mu yaƙe su, in sun kashe mu, mu kashe su, amma mu kasance na gawansu haramun ne. Amma ka duba irin wannan. Wato ya kamata irin ƴan boko mu rinka fahimtar irin waɗannan hadisan, dan Allah dan su rinka rubuta article a cikin jaridu da Turanci suna fassara su haka, a gane me ya saƙon musulunci. At-tamthil kenan shine wala tumassilu, wala taqtulu walidan, kar ku kashe yaro karami. Ji fa daka fare fa, kafare ko kai mutane, kar ku kashe yaro karami. Fa idza laqita aduwaka min al-mushrikin, idan ka gamu da abokanan adawarka cikin mushrikai, lafazin al-adu ya shafi mufradi, ya shafi jam'i. In abokin adawa ne guda daya, al'adu, in ma da yawa ne, al'adu. Wani zai iya to menene al'ada'u, sai mu ce wannan jam'ul jam'i ne. Amma al'adu yastawi fihi jam'u wal ifrat, da jam'i da mufradi duk ɗaya ne. La tattakizu aduwa wa aduwakum awliya, sai ce tulquna ilayhim, bai ce ba ilayhi, da guda ɗaya ne da sai ce tulquna ilayhi, amma din tulquna ilayhim ya zama dhamiri ada ilayhim majmu'an, wato ya zama lafazin adu, wato jam'i ne kenan. An gane ku? Wa idza laqita aduwaka min al-mushrikin, idan ka gamu da abokanan adawanka cikin mushrikai, fad'uhum ila thalath khisal, kaga sai ce fad'uhum, bai ce fad'uhu ba, da ɗaya ne da sai ce me fad'uhu. Ina ba ran gona fahimta. Fad'uhum ila thalath khisal, ku kiraye su zuwa ga halaye guda uku. Fa ayyatuhunna ajabuka ilayha faqbal minhum wa kuf anhum, kowace ɗaya suka ansa maka cikin guda uku nan, karbi ka kyale su, karka yake su. Na farko, ud'uhum ila al-islam, ka kira su zuwa ga addinin musulunci, ka yi musu sharhin kalmar shahada, ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ta kunshi bangare guda biyu. Bangare na farko, ba wanda za a yi wa bauta a duniya sai Allah. Bangare na biyu, wanda zai bayanin yadda ake bautar shi ne manzon Allah, yadda ba a sawa Allah tarayya wajen bautata masa, haka ba a yi wa manzon Allah kishiya wajen bayanin yadda ake bauta. Allah kadai ake wa bauta, manzon Allah kadai ke da haƙƙin ya tsoma baki kan yadda za a yi bautar. Duk wanda ba shi ba, ba hujja bane ba. Shi ne ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kai kiran su zuwa ga musulunci. Fa inhum ajabuka, idan sun ansa maka, faqbal minhum, sai ka karbi musuluncin su. Thumma ad'uhum ila at-tahawwul ila darihim, min darihim ila daril muhajirin, sai ka kira su cewa to ku yi hijira, ku bar gidajenku ku yi hijira zuwa garin musulunci, tun da garin da kuke yanzu na kafirci ne, kila kafirai sun fi kowa, ba za a bari ku yi addininku ba, ku koma garin musulunci don ku sami ikon yin addini. Fa in abau, yanzu ka ce mu ba za mu tafi ba za mu zauna a garin mu, fa akhbirhum bi annahum yakununa ka a'rabil muslimin, ba su labarin cewa hukuncin su kamar hukuncin mazauna karkara cikin musulmi. Ka san mazauna karkara cikin musulmi lokacin manzon Allah hukuncinsu ya sha bamban da yan cikin garin Madina. Yan cikin garin Madina idan an je yaƙi an samu ganima za a kasafta su don su samu, har wanda bai je yaƙi ba za a iya ba shi ganima don zai iya shiga cikin alfuqara wal masakin. Amma wanda yake bayan garin Madina tan wata karkara tan wani ƙauye sai a ce wannan ku kyale su yaƙi hijira, tunda bai hijira ba ya rabo cikin ganima. To haka duk wanda ku je kuka kiraye su suka shiga musulunci amma suka ce ba za su yi intiqali su je darin Islam ba, to ka ba su labarin hukuncin su kamar hukuncin ne a arabul muslimin, mazauna karkara cikin musulmi, ba na ba su da ganima. Wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un, a cikin ganima da kuma fai'i ba su da komai. Da dukiyar ganima ita ce wadda aka kwata a hannun kafirai bayan an yake su, amma alfai wadda aka karba a hannun su ba tare da an yake su ba, sun razana sun gudu, ko an yi sharadi su gudu su bar dukiyar, ko su yi hijira daga nan su bar garin, to abinda aka karba ba tare da an gwamza yake ba shine ake kira alfai. Ina fata an fahimta. Lafazin alfai'u din shi a larabci shine almail, akan ce mala yamilu fa'a yafi'u, ya karkata zuwa wuri kaza. To kaga kamar duke ta karkato ne daga wurin kafirai ta dawo wajen wa, shi yasa aka samu ta alfai'u, ta karkato da kanta ba tare da an gwamza yaki ba. Fa'a yafi'u mala yamilu hatta tafi'a ila amrillah, da haka kuma idwa ake kiranta alfai'u, dan da safe tana karkata ta yi yamma, da yamma kuma tana karkata ta yi gabas. تتفيئ ظلاله أن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون قد كلمة من يد فيه فينا باسو دا غنيمة باسو دا فيئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين سي إن سنف تياكي تارد مسلمين سي أباسو ولا أبنى غنيمة أما إن بس تياكي ولا أباسو فإنهم أبو إن سكا كيار داسو كالب مسلم كيفا فاسألهم الجزية شيتو كويدراكو بعد الجزية فإنهم أجابوك in sun yadda za su ba da jizya faqbal minhum, sai ka karbi jizya ka kyale su kan addinin su. Kiristanci ne, Yahudanci ne, Magudanci ne, sun ce su ba za su musulunta ba amma sun yadda za su bayar da jizya. Jizya kuma wani kudaden shiga ne da za su rinka biya gwamnatin musulunci, tunda suna cikin kasar da musulunci ya kai fadin sa ya kai wajen. Su ba su musulunta ba balle za su cancanci zaman kasar. To tunda ba su cancanci zaman kasar ba dan sun ki shiga musulunci, ku zauna da addinin ku, ba za a turfasa ku cewa dole sai kun shiga musulunci ba, dan la ikraha fi din, amma dole ku ba da jizya. To wannan jizya menene amfaninta? Kamar jizya da za su rinka bayarwa a shekara shekara ita ce za ta kare ransu, ta kare dukiyarsu, ba za a yaƙe su ba, ba za kuma a kwashe dukiyarsu ba, dan Allah adalci aka musu a nan ko zalunci. Ƙarshen adalci kenan, ƙarshen adalci kenan. Yau duk inda Amerika take yaka, ko inda Ingila take yaka, ko inda Indiya ta yaka ta mamaye a cikin Kashmir, ko inda dukkan inda aka mamaye na musulmai, wa aka yi wa wannan adalcin? Ko ɗaya ba a yi mana ba. To kaga yadda addinin mu yake, ba a ce dole sai kun shiga musulunci ba, ku shiga, in kun shiga kuma to ku yi hijira, in kun ki yi hijira to gashi ku zauna a garin ku din, amma ga kaza ga kaza ga kaza. To daga nan gurin sai ku ba da jizya, in kun shiga musulunci ga jizya. Idan sun yi da sun ba da jizya shikenan. Fa innahum ajabuka fas'alhum aljizya, fa in abu fa innahum abu fas'alhum aljizya, fa innahum ajabuka faqbal minhum, in sun yi da za su ba da jizya karbi, fa in abu in suka ce ba za mu ba da jizya ba fa fasta'in alaihim billahi ta'ala wa qatilhum, nemi taimakon Allah ka yake su, Allah zai baka nasara akan su. Ababe guda nan kenan, guda uku, haka ya faɗa cikin hadisi. Abu na farko kira zuwa ga musulunci, in sun kisa karɓi musulunci abu na biyu shine mai jizya, in sun kisa ba da jizya abu na uku shine mai a yaƙe su. To wannan ana magana akan kafirai waɗanda ku da kansu kuka kai musu hari garinsu don yaɗa kalmar Allah. In kuka je kuka kai hari kuka zagaye garin, sai ku yi bayanin musulunci yadda za a fahimce shi, ga yadda yake, ga tsarinsa, a rayuwar mutum ce kadai, a rayuwar mutum ta iyali, a rayuwar tattalin arziki, siyasa, zaman lafiya, waye da sauransu. In sun gamsu sun karɓa shi kenan an huta. In suka ce ba za su karɓi musulunci ba ce to kai da za ku ba da jizya. Ka ce ba za mu yadda in sun yadda sun karɓa shi kenan sai a kyale su, haramun ne a kashe su, haramun ne a kwace duke su. In suka ce ba za mu ba da jizya ba, ba za mu shiga musulunci ba, to sai ka ce ne taimakon Allah ka yake su. Ina fata an fahimta. Amma waɗanda sun suka kawo maka hari garin ka fa, wanda ya kawo maka hari na kake da lokacin tallata masa musulunci, har yanzu kai za ka yi yaƙi na difa'an a lokacin ba maganan wa'azi. Magana ce ta yaya za ka kare mutuncin masallacinka, makarantarka ta Islamiya, iyalinka, garinka, titunanka, dan shi ya kawo maka hari. Lokacin babu wani lokaci na kira na addinin musulunci. Sai dai in aka gwabza suka ji jiki, ka ɗaga takobi kana mutum yayi kalmar shahada ta suka kyale. Wannan kuma hukuncin sa haka daban. Amma in kun kune ko kai hari, to shine za ku wancan tsari guda uku. Wannan iya cewa an ce tsari uku amma ƙarshe ya ga guda hudu. Da an ce uduhum ila islam faina da'uka summad'uhum ila tahawuli, wannan summad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin din yana cikin uduhum ila islam, bangare ne na da'awa zuwa ga musulunci, dan ya kunshi da'awa zuwa ga hijira. Saboda ka ga wabe guda uku ne, ko musulunci ko me jizya ko kome a yake su, shine babban guda uku. To a yau inda a ce a Turawa suna so su je su adalai ne, su masu tabbatar da haƙƙin ɗan adam ne kamar yadda suke da'awa, da duk inda suka je za su ce mutane dole sai an yi demokrasi da ƙarfin tsiya, ba sai su tallata mutane ba, in sun karɓa su mu su karɓa mutu, in sun ce mu da yaƙi shi kenan su kyale mu akan aƙidar mu ta musulunci, mu rika biyan su wani abu tunda sun ce mu da yaƙi ya muka iya. Da tunda suka ce mu da yaƙi a matsayin sunan mulkin mallaka, ba duk sun sace gyaɗa da wake da mai da iyayenmu suke noma ba, ba da shi aka gina gadojin Ingila ba, da birnin London ba, da sauransu, ya muka iya a lokacin nan. To amma a yau an riga an canja, ba haka ba ne abinda Bushi ce, ko kana tare da mu ko kaji da Allah wajen zamuki kawai, ko dai kana tare da mu ko kuma kana tare da 'yan ta'adda. Ba wani zance, ba wani ina kasashen da ake cewa 'yan ba ruwanmu, to babu wannan. Bush ya soke wannan a kamusin Amerika ne yanzu. Wa iza hasarta ahla hismin fa aradu an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyyi fala taf'al walakin ij'al lahum zimmatak fa innakum an tukhfiru zimamakum ahwanu min an tukhfiru zimmatallah. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. ماذا الله ساكي ساكم من يكي. وإذا هاصرت أهل حصن إذا كجيك كيويم أبو تاغانوا الحصن غانوا كنا mutane sun shiga cikin gamawa sun koya a garinsu, sun kulle kofofin gari sai ka kewaye gari da sojojinka, ta yadda ba shiga ba fita, kaga wata dabara ce ta yaƙi, don dole abincin ciki zai kare, dole za su zo, ko dai su fito a yaƙi ko su sallama kansu ko kuma su turo wakilai a yi mai yarjejeniya, ƙa'ida kenan. Idan ka kewaye ma'abuta ganuwa fa aradu an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi, sai suka zo za su yi yarjejeniya kan cewa ka sa musu alƙawari, ka rubuta musu yarjejeniya bisa ga alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah, lamunin Allah da lamunin manzon Allah, fala taf'al, karka yadda kai ka ce wai gashi ka yarjejeniya da su bisa ga alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah, walakin ij'alnahu zimmatak, ka sa musu alƙawalin ka dan ka iya shata sharɗa ka ce bisa ga alƙawalin Allah, bisa ga alƙawalin manzon Allah, kuma daga baya ka zo ka kariya a matsayin ka na musulmi. In ka karya alƙawarin Allah, ka karya alƙawarin manzon Allah, yanzu ko me matsayin ka? Shine hadarin da manzon Allah yake cewa ka fada ciki. In sun ce samu alƙawarin Allah, ka ce a'a, alƙawari na kaina zan samu, na kan fa wajibi ne shi ma ka tsare. In kai, idan Allah ya ce awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda, amma tare da haka warware alƙawarin ka yana da sauki sama da warware alƙawarin Allah da manzonsa, duk da kowanne haramun ne. Amma sai manzon Allah yake kauce karka je ka fada cikin abin da kai kanka zai zama maka matsala, dan musulmi ya warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzo Allah, ai kaga akwai matsala ko. Shi yasa ce duk yadda suka ce gina yarjejeniya bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah ce fala tafal. An gane ku? Walakin ij'allahum zimmataka, kai dai sa musu alkawalin ka naka kai karan kanka. Fa innakum an tukhthiru zimamakum, domin ku musulmai ku warware alkawallan ku ahwal shi yafi sauki, min an tukhthiru zimmatallah, kuma da ce ku warware alkawalin Allah, dan naka alkawalin yana da sauki akan alkawalin Allah. Wa in araduka an tunzilahum ala hukmillah, in suka ce kai dora mu kan hukuncin Allah mu da kai, wato wata yarjejeniya da za ka yi da'awar wannan shi ne hukuncin Allah da ya saukar, fala tafal, nan ma kar ka yi, bal ala hukumika, ka ce shi ne hukunci na da istihadi na ya kai ni. Fa innaka la tadri, maza Allah ce domin baka sani ba, a tusibu fihim hukum Allah, shin ka iya dacewa da hukuncin Allah 100%? Amla, ko kuma a'a? Ina fatan kuna fahimta. Shi yasa yana daga cikin ladabin fatawa kan abin da babu nafsi a kai, ijtihadin ka kai, sai ka ce to wannan shi ne abin da na fahimta. In ya dace da daidai, kana da lada biyu, in ka yi kuskure fa kana da lada daya. Amma idan ka ce wa amma wanda kake yi fatawa wannan shi ne hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah, in bai dace da daidai ba, yanzu ka yi wa Allah ƙarya, ka yi wa manzon Allah, to shi ne hatsarin da ba a so ka fada. Shi yasa magabata irin su Imamu Malik ibn Anas da su Imamu Shafi'i da sauran manyan magabata, da wuya cikin abin da babu nafsi su ce maka halal, ko su ce maka haramun. In ka ji sun ce haramun, to suna da nafsi ƙarara, halal suna da nafsi. Amma in ba haka ba, sai zai ce akrahu zalika, ina ganin abu kaza ni dai ina ƙinsa, la arda bi zalika, la ufti bi zalika, ban ba da fatawa da kaza, ban yarda da kaza ba, saboda jin tsoron kar ya ce haramun. Kuma idan to ba nafsi a kai, ya kasance ya fada karkashin faɗin Allah ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib. Amma yau karfin hali irin wannan sai namu a yau, mutum zai zauna ya haramta ya halatta gurgurdan yadda ya ga dama, yadda ya masa daɗi a rai. To wannan kuma rashin sanin ƙimar nassoshi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah ne. Amma in ba haka ba, ya zama wajibi mutum ya kyautata ladabi tsakanin shi da nassoshi na shari'a, musamman wajen fatawa. Kyale karantarwa tana da sauki, fatawa ita ce tashin hankali. Da yawa malamai ka ga wanda zai ce shi ba zai karantar ba, amma an sha samun wanda zai ce shi ba zai fatawa ba, ko a samu wanda zai ce shi ba zai alƙalanci ba, saboda wahalhalun da ke cikinsu. Don mai fatawa yana wakiltar Allah da manzon Allah ne. An fahimci wannan hadisi ai ko? Amfanin kawo wannan hadisi cikin kitabun jihad a sarari yake, don ya kunshi hukunce-hukunce cikin hukunce-hukuncen jihadi. Ya nuna ba a yakar mutane in an kai hari gare su sai bayan an kira su zuwa ga musulunci sun ki, kuma an kira su zuwa ga su ba da jizya sun ki, sannan ne a yake su. Sannan kuma hadisin a cikinsa an fahimci haramcin warware alkawali tsakaninka da kafirai in kun yi alkawali da su na tsagaita wata yaki. A cikinsa an fahimci haramcin kashe yara ƙanana a wajen yaki. A cikinsa an fahimci haramcin kacanta na gawa ko da ta kafiri ce. An fahimta ko? Sannan a cikinsa an fahimci hukuncin hijira. Ajiya me muka ce game da hijira, hukuncinta wajibi ko mustahabi? Kun manta me muka ce jiyar nan jama'a ku tsoron Allah? Mun raba abin biyu, akwai inda ya wajibta, akwai inda ya zama mustahabi. Inda yake zama wajibi, inda baka da ikon aiwatar da addininka, ya zama dole kai hijira don zuwa inda zaka aiwatar da addininka. Inda yake zama mustahabi, inda kana da ikon aiwatar da addininka amma addinin baya da ƙarfi sama da can wuri kaza, ga inda yake da ƙarfi, to nan wurin mustahabi ne hijira. To wannan hadisin da yake yau me ya nuna mana, wajibci ko kuma mustahabbanci? Mustahabbanci, don waɗanda suka musulunta a ƙauyen su duka aka ce sai hijira su koma gari. In sun ki ka kyale su a nan inda shi karka matsa musu, amma ka ce musu ba za a ba su fai'i ko ganima ba, ka ga nuna ba wajibi ne, don da wajibi ne za a ce dole su tashi tsaye ko sun ki ko ba sun ki ko sun so. Ina fatan kuna fahimta, don kar wani ya fahimci hadisin wancan ya ci karo da wannan, kowanne abin da yake ɗorawa da kuma. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه هكا سبب انتليجنت نا كافرين دن ليك ان اسيري ده فيك زوا سكي فاتي مغانا ان سن غاني زا اتفجو تو داما كيلا اتكن كنا اكو وكيلان دو سي وني سلاله بي فدا مسكو بوغا مسويا كو واغا بني با ما ذا الله ينا ين هكا دن سبودا واتو كد منافقاي سو سامو دامن فدا ابوكانن اداوا سري ده حالن ده مسلمين تيكي دي yana daga cikin cin nasarar yaki abokin adawar ka ya kasance bai san adadin sojojin ka ba, bai san wani irin makamai za ka yi amfani da su ba. Idan har ya san ɗaya daga cikin wannan, to ya samu amsa ta yaya zai yake ka. in ya san makamanka, in ya san adadin sojojinka, to ya riga ya abin nan. To shi sa ake ɓoye wannan a cikin musulunci, sirri ne ƙwarai da gaske. Kuma dukkan wanda yake bayyana musirrin musulmai ta fuskar adadin sojojinsu ko adadin makamansu, to wannan yana daga cikin mutanen da suke aikata kaba'ira, in ba da aisa adadin mutanen munafiki. Duk abin da ka san dan uwanka yana da shi ne kimin jihadi ba kai ba faɗa. Da akwai gidadawa daga cikin mu, wani sai ya faɗa da sunan yabo, kai wani aina da wata bindiga mai jigidan harsashi, shi ka burge shi ne wawa yake faɗa akan titi yana talla da kai. Sai waye gari shi kenan sai yan security su zo gidanka ana bincikenka kaza da kaza da kaza, ina ruwanka da bindiga mai jigidan harsashi, kai gaje kai mana, in ka kafa yi shiru mana, man kana min billahi wa lillahi falai kul khairan au sai yi mana shiru mana. Ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru, kai abin da ka faɗa ba alkhairi bane, me yana nufi kuma na sai kafir shari. To shi sai manzo Allah sai ya koyi zanta, ba ya faɗa ina za'a, saboda haka abokanan adawa ba sa aune kawai sai su ga manzon Allah a gare su. Dan haka ma da yaje Khaibar abin da yake cewa kenan, sai da yi iktibasi daga cikin ayar alqur'ani, inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirina, yace mu kan idan mun sauka a garin wannan mutane, to sun gamu da mummunar asubahi a ranar. Haka manzon Allah faɗa, kaga ai ita kanta wannan kalmar kai ya kafare ne. Kawai irin sojojin saukan nema din nan, dama addini yace wal adiyati dhabha fal muriyati kanha fal mudirati, da asubahi ba ku tashi da su ba, kai sai da ku kwana da su ba, kun tashi kun waye gari da su. Kuma kai ku ji wani sojan nema ya sauka ta tabbija yaukan kun mutu. Ai duk makamanku wallahi ba za ku iya kawai ba. Ka ji kati mun mutu, sai baka yadda mun mutu kenan. To duk wannan yana cikin dabarun yaki, boye sirri ake na musulunci, ba a bayyanawa, boyewa ake. Sawa'un na gwamnatin musulunci ne, sawa'un na kungiyar musulunci ne, sawa'un na wani ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun musulmi, boyewa ake, ba a bayyanawa, musamman akan abin da ya shafi jihadi. Kaga manzon Allah ya kasance idza arada ghazwatan warra bi ghayriha, sai ya saye da wani yaƙi a madadin wanda za a fita, za a fita kudu ya ce gobe za mu fita arewa, za a fita yamma ya ce gobe za mu fita gabas, sai ya ɓoye illa jahu Tabuk, yaƙi da ɓoye bai ce gobe Tabuka za a fita. Saboda me? Fa innahu azhara lahum muradahu, ya bayyana musu inda yana fata a wajen yaƙin Tabuka, li'annaha kanat fi zamani usrin wa shidda, domin yaƙin Tabuka an yi shi ana cikin tsanani da talauci da karancin abinci. To tafiya ce ta nesa wajen tafiyar kilomita 600, kaga ba za ta yi a ƙasa kuma cikin desert Sahara da duwatsu, kuma a shekarar ba a yi kayan abinci ba, an samu kamfa na amfanin gona, kaga ai akwai matsala. Don haka dole a faɗa mutane nisan wurin don su yi shirin da ya dace. Kano ne ɗaukar tafiyar kilomita 100 a fita tafiyar kilomita 600 kafin a ji san ma shi ya mutu a hanya ya yi shahada. Kaga sai aka faɗi shiri na gaske don kowa wanda yake da shiri ya taho, wanda ba da shi ya bari. A lokacin kuma gwamnatin musulunci a hannunta ba ta da abin da za ta biyo dukkan sojojin yakin, sannan ba ta da makaman da za ta ba su da ababen hawa. Shi yasa waɗansu da suka zo ga su sojoji ne na gaske za a tafi, manzo Allah ya ce ku koma ban da abin da zan ba ku, suna ta kuka su koma gida. Allah ya zana su cikin suratul tauba, wala alal ladzina idza ma atawka litahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Zarafa kenan mutum bakwai wanda aka samu suna al-bakka'una, wanda a hanyar da'awa manzon Allah yake cewa wanda aka je Tabukan da su, ga waɗansu san a Madina suna zaune a gida, duk wani kuzazzabo da kuka shiga da wani hukumanci da kuka shiga suna tare da ku cikin lada, dan sun so su zo idir ya hana zuwa, suna kwanta a gida amma saboda kikkiawar niyyar za a ba su ladan wanda ya je. Amma manzo Allah bai ce kutun hukuma da ba makami a tahu ba, kutun hukuma da ba abin hawa ba, wannan irin shahadar mu kenan. Sai mu dauka wai jarunta ne, ko da ba a shirya ba a tafi, Allah ya kiyaye. Wannan ba gaskiya bane, wallahi wannan ba tauhidi bane, wani kawai wani abu ne da daban. Haka dole sai an shiri a yankin shi. Amma dan haka wa kana aduwwuhum min ar-rumi kaseeran shadida, abokanan adawarsu daga cikin Romawa da za su gabda yaƙi da annabi ga su da yawa, ga su kuma zarata ne wajen yaƙi. Fahtata laha annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ɗauki dukkan mataki da ya dace. Wa kharaja fi 30,000,
ya fita cikin zaratan yake mutum 30,000 wa kana hiraklu kad jama'a li rasulillah nahwa 100,000 shi ko san shugaban daular rumawa ya tanaji soja kaman 100,000 dan a yaki manzon Allah wa riki jindini sanatun muqaddama sojojin da suka taho da makaman yakin su da abincin su zai ishe su shekara guda kaje da ake jirgin yaki ba mai cin kudi irin yaki tambayi America nawa suka ce a hadarin daga farkon yaki zuwa yanzu wata shida kadai tambayi ta kaji in za ta fada maka ba mai cin kudi irin yaki yakin da aka yi na shigar Iraki Kuwait shi ya karya Saudiya da Kuwait din shi ya karya su tattalin arzikin su ya lalace tun daga lokacin suka fara cin banki a bankunan duniya saboda yakin matsala ce kuma duk da cewa a ciki akwai cin zalin Amerika na karin yawa domin duk sojan da ya zo na Amerika yake zaune a wajen a kowane yini ana biyan shi in dollar Saudiya da Kuwait za su biya tun da su ake wa gadi ba zai sha ruwa ba sai wanda aka kawo daga Amerika a cikin kwalba kamar yadda namu sauran wata koyon karɓi nan daga can za a kawo Saudiya ce za ta biya in zai sai giya ba Saudiya da Kuwait ce za su biya duk abin da zai ke ko zai sha su za su biya in ya harba bindiga bullet din ya fita ya kashe wani ɗan Iraki ko sauran Iraki guda ɗaya Saudiya ce ko kwan za su biya kuɗin wannan bullet din girma Allah akwai cin zalin da ya wuce wannan a duniya aiko alhakin mutane ma ba zabar Amerika ta zauna lafiya ba wallahi ya kamata a fahimtar da Amerika cin zalunta ne fa zai sa ba za su zauna lafiya ba ta ci zaluwa ruwa har yanzu ba a Vietnam ana haihuwar yara na kafa su a haifi yaro da hannu ɗaya a haifi yaro da kunne ɗaya sun girman Allah ka taɓa ganin wannan halitta saboda mai saboda buggan makamai na guba da suka je suka zuba musu yau da nuna yakin shekara nawa amma har yanzu ana haihuwar na kasassun yara jarirai a haife shi na kasashe ko a haife shi kafar kai tafi da tsawo ko wani hannun ya fona hannun tsawo wannan ba cin zali bane ba Allah ba ya kiyaye zalunci haka anan duniya ba kenan ba nan tana a lahira azzulmu zulmatun yawmal qiyama Amerikawa ya kamata wanda suke magana da su fahimtar da su wannan su gane in suna son zaman lafiya su daina zalunci sun yi kafirci ne kuma sai an yi zalunci a haƙura da guda ɗaya mana sai ke da hauka a abin yayi yawa ko ne zama sai ke kaɗai amma ne kuma na hada da wa amma kalbun lu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu qala shahidtu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha lam yuqatil awwal an-nahari akhkhara al-qitala hatta tazul ash-shams wa tahubba ar-riyah وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري أنكروا حديثي ده معقل ابن النعمان ابن مقرن حكى ابن حجر يفدا أما الإمام الصنعاني أشكين سبل السلام ياتي يناجن ابن حجر يأيتن تقن الكلمين دومين شكين صحابي باب ونصحابي ميسونا معقل ابن النعمان amma akwai An-Nu'man ibn Muqarrin yace domin ya bincika cikin Usudul Ghaba ba a kawo ki ba kuma ya bincika cikin Taqribut Tahdhib shi kansa Ibn Hajar a jerin sahabbai bai kawo Ma'qil ibn An-Nu'man ibn Muqarrin ba amma ya kawo An-Nu'man ibn Muqarrin da haka suna daidai na wannan sahabi shine An-Nu'man ibn Muqarrin Ma'qil dan kuskure قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعمان ابن مقرن يتي ناغ من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار إن بفارك فرمكي بأ فرقن يني أخر القتال حتى تزول الشمس يكن ذلك تيكي تنها سيدانا تاكا كتتابر تكيا وتهب الرياه حتي إسكا تافال تاسوا إلي إسكا ننتيه مكي وينزل النصر كما نصر تافال توكاكي لندك سوا وتكادا ko da taimin din a wajen yaki ne musulunci muna da lokaci an gane ko ko dai a farkon safiya idan ko ba a sami a farkon safiya ba rana ta daga sai manzo Allah ya binciri ba za a fara kai hari ba sai me rana ta bar tsakiya. Idan an fallaci azhar sai a hada ta bil asr, rana ta bar tsakiya ta fara sanyi sannan irin iska ya fara tasowa, wato lokacin zirga-zirgar iska kenan. To a lokacin nan kuma sai a fara kai hari. Wato ko mene ne yana tsari a cikin musulunci? To manzo Allah idan bai kai hari ba a farkon yini akhara qitala hatta tazul ash-shams, yakan jinkirta har sai rana ta bar tsakiya, wa tahubbar riyah, iska ta fara tasowa, wa yanzil an-nasr, kuma nasara ta sauka. Wato ar-riyah jam'in na ar-rih, ar-rih iska kenan. To mai nadi iska dai a Hausa haka yake, da mufradi da jam'in duk ɗaya. A idan ka ce iskon ki aljami ke a Hausa dai, amma nadi sakatawa suna da jam'i suna ta iskon ki, amma iskoki dai a Hausa aljami kenan, iska kawai ko mufrad ko jam'i. A ko abin da ba da jam'i, ruwa ba da jam'i, aku ba da jam'i, ruwa ya fito. So sakatawa biya hakuri, bambancin Hausa ne kawai muke faɗa, ba wai hadisi muke musu ba. Rawahu Ahmad wa Sarafa wa Sahaha wal Haikam wa asluhu fil Bukhari, asalin wannan hadisi yana cikin Bukhari. وعن سعد بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. متفق عليه. وأن حديث أنكر ودقى سعد بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an tambayi manzon Allah kira da mutum su kara tabbata da rashin da iyalan gidansa, an ahli dari min al-mushrikin, dangane da gida ma'abuta gida cikin mushrikai, yubayyatuna, aka kai musu hari cikin dare, musulmai ne suka kai hari gidan kafirai cikin dare, fa yusibuna min nisa'ihim wa zararihim, wajen kai harin sai suka kashe da mata da yara. Ga su ko an hana kashe mata a wajen yaki, an hana kashe yara a wajen yaki, ina yan da awar yancin mata. Addinin musulunci ya ce idan ana yaƙi ba a kashe mutum, su ko ba sa bambancewa a yau, tun daga yaƙin duniya na ɗaya zuwa na biyu zuwa duk yaƙe-yaƙen da aka yi a Turai ko Turawa suka yi ko Amerika ta yi, ba inda suka bambance tsakanin maza da mata, gaba ɗaya ake kashewa. Ban da Amerika ta jefa a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutum sama da 300,000, ba a bambance ba tsakanin mace da namiji. Amma za su sahabbai ne ke tambaya an hana mu kace yara, an hana mu kace mata, sai muka kai hari gidajen kafirai cikin dare, a duhu ba ma iya bambance wanne ne namiji wanne ne mace, sai muka kace mata da yara ba da niyya ba, menene hukunci? Ka ji fa sahabbai sai sun tambaya wannan, dan Allah ka duba addinin mu yadda yake. Faqala, sai manzon Allah ya ce hum minhum, a irin wannan halin su yaran da matan hukuncin su ɗaya da kafira. Saboda mai domin ba za ka iya bambancewa ba cikin duhun dare, in ka tsaya kuma sai ka bambance kuma ka jiya kashe ka tun da yake aiki, amma idan da rana ne ba za ka iya bambancewa, amma cikin duhun dare ba yadda ka iya, in ka tsaya bambancewa za ka cutu, sai ka nufa hari gaba ɗaya, hum minhum yubathuna ala niyyatihim yawm al-qiyama. Wato kaga nan gurin mun samu hukunci kenan, ko da wani zai ce to ai yanzu mun je bisa ga kuskure mun yaki, sai kace ga wannan hadisi, an je bisa ga kuskure, an kashe mata ba su ne ba, an kashe yara ba su ne ba, dan ta kudo su. Haka ya halatta kashe mata din a wajen yaki idan mazaje suka yi garkuwa da su, kamar su kafirai sun san cewa ku musulmi ba ku kashe mata, addinin ku ya hana ku, sai suka tsokane ku faɗa da kuka je garin su, kuma duk sai suka turo mata, sai suka raɗe a bayan matan suna fitowa da su suna harbin ku. In kun tsaya haka duk ba sai ku karkashe ku ba, a lokacin sai ku haɗa gaba da yan baka tafila, za ku tura ku tura a tafi dan ba yadda za ku yi. Ina fatan kun fahimta. Ko suka yi garkuwa da yara ƙanana, to a lokacin nan duk ya halatta, saboda ku kashe waɗancan mazajen ba wai kawai dan cin mutuncin iya mata ɗan ba. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجئ فلن أستعين بمشرك. وانت الحديث نتعذي بخاري لمسلم سكروته ne yanzu daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani mutum da ya bi shi a ranar yakin Badar wani mutum ne cikin mushrikai shi ne musulunta manzon Allah ya fita zai ke Badar sai wannan mutumin ya bi shi kuma ga shi yana cikin mutanen da an san su jarumai ne irin gawurtattun jarumai ɗan farauta din nan tun lokacin jahiliya da sahabbai sai da yazo zai kawo musu taimako sai kowa na murna sai manzon Allah ya dakatar da shi yace a tawallu billah ka yi imani da Allah ne kuma yace a kawai dole zai taimake ka dan ina san ka manzon Allah ce koma irji fannan astaini bil mushrik koma ni ba zan nemi taimako da mushriki ba dan asalin sai ya yi imani zai zo mutu shi dan ga kuma mushriki zai zo nemi taimako da shi ba zan nemi taimako da mushriki ba wannan shine nafsi da yawa daga cikin malamai ke kafa hujja da shi kan haramcin a wajen yaƙi ka ce zaka nemi taimakon kafiri ya halatta ka sai makami a wurinsa ya halatta ka sai waɗansu asirai na leƙen asiri in ma ba zai baka su ba amma ya ci bin sahu kai da shi ku je ku aiki kafirai bai halatta ba sannan asta'ina bi mushrikin waɗansu malaman kuma suna ganin ya halatta sukan fake da waɗansu ƙistoshi daban-daban galibin su bai fai wanda ya tabbata sai ka samu cewa bai kamata ya zama hujja ba kamar da su ce lokacin da manzon Allah zai hijira shi da sayyidina Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Urayqa lokacin yana kafiri shi ya zama musu jagora yana musu hanyar daga Makka zuwa Madina ga shi kafiri ne anan manzon Allah ya nuna taimakon kafiri sai ka tafi jihadi aka tafi tafiya ce za a yi lokacin manzon Allah jihadi ya tafi to kuma za a je yaki kuma sai ka kafa hujja da wancan sai sa aka yi ta rikici lokacin da Saudiya ta gayyato America Kuwait ta gayyato America kanta zo ta kori Iraki aka yi ta rikici to da yawa daga cikin malamai suka yi ta fatawa daban-daban amma dai fatawa dai gaskiya ta zahiri wadda ita ce tafi zama daidai ita ce bai halatta ba neman taimakon kafiri lokacin da zaka tafi yaki in ana zaune zaman gida wajen training din sojojinka wajen koyon dabarun yaki wajen sayan makamai wajen menene kai ko wajen training din sojojinka bai kamata ka bashi ba dan ya san sirrin ka kenan a tsakani da Allah kuskure ne musamman a yau da tafannin na satar asiran kasashe yake da yawa kwarai da gaske yanzu da hujjar a zo a hori sojojin Najeriya da za a tura Sierra Leone Amerika sun kawo sojojin su nan kasar sai Allah ne kawai sai ranar fitar su dan ka'ida in san shi da kasa ba ta fita kamar yanzu mun ji shi masu karba ne a cikin kasa to kaga ba da amfani zan su tsakani da Allah dan da kin asirin da suke ya fara training din kuma sojojin Najeriya da zansu da wani Amerika ta ba su training an ci mutuncin sojojin Najeriya ne an ci mutuncin sojojin Najeriya da aka je Amerika ta tura sojojin ta zuwa Somalia a lokacin Bill Clinton ɗan Somalia suka karkashe su suka wulakanta sai da Amerika ta gudu sojojin Najeriya ne suka koyawa sojojin Somalia hankali inda Amerika ta gudu sojojin Najeriya suka shiga to kuma wannan wa ya kamata ya ba mu training tarihi yana haddace da wannan hatta CNN sun yi wani documentation wani film da suka mara da fota biyu ko uku ba na gaba ɗaya abubuwan da aka yi a Somalia wallahi sai da suka bayyana gaskiyar sun gudu kuma an kashe musu sojoji da yawa wanda duk sun ɓoye a lokacin sun ƙi cewa an kashe sai ɗan kaɗan da aka nuna goma ko goma sha biyar wanda labarin ya fi ƙarfin haka ɗorewa suka yi kuma da Najeriya lokacin da ta je Najeriya ta raba rikici a lokacin waya za ta fi rayu ban da ta training lokacin da ta taimaka wa Angola ta samu yanki wa ba ta training Ingila ko Amerika wa ba ta training lokacin da ta tura sojojin ta Rhodesia da Inani wa ba ta training ban da ta training amma dai idan kuna da su da bani wanda dama wanki lai ne sai yayi bai da kuka iya وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان أنكر بودك عبد الله بن عمر الله سكاري الداء بريسي يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جوت متدعك كشيء أتكي من قنقر ما يقولك إن بيفتا فأنكر قتل النساء والصبيان سيئة صحابي إنكاري سيئة بغير صبيان كشيء ما تاكو جنة كشيء يارا wannan hadisi muttafaqun alayhi kaga akwai yankin mata akwai yankin yara tun kafin yin sai ta zo kar aka ce yara ko da na arna ne ko da na kafiri ne wa an samura ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uqtilu shuyukhal mushrikina wastabiqu sharqahum a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kace shuyukhul mushrikeena, abinda yake nufi da shuyukh anan wato waɗanda baladai zuwa abin da ya sama, wastabqu sharhum, amma ku kyale yaran su kanana kar ku kace su sharh, yaran da suke dunul buluk.
Rawahu Abu Dawud wa Sahihu Tirmidhi, sai da wannan hadisin da'ifi ne wanda yake kafin da ya riga ya wadatar da shi.
وعن علي رضي الله عنه أنه تبارك يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. أنكر قود علي أن فكار الدابريسي أنهم تبارك يوم بدر صحابي سيني فتونا فتونا كافرين أرانا بدر أبنى كان في دمبارغة
قاونا لنبن تازو قاونا تازو سيأتي ليه فتونا قنن ليه لقتن قنن أقوزا هيني مبارغة أنفانن كاونا حديثنا ننقلن nuna halattun yin mubarara in ta kama ai karwa ne ke haramun ne. To sai dai aka ce in za a yi mubarara kar wanda ya fita sai wanda ya san lalle jarumi ne, domin idan rago ya fita don neman shahada aka buge shi, wani ragon ya sake fita aka buge shi, to kuma ko an jefa muku tsoro kenan. A lokacin ba kwaɗayin shahada ake, ba kwaɗayin a kashe arnan ake, ba ka a samu wani jarumi ya fita don Allah dantar da arnan. Shi yasa da aka zo da aka ce uku su fito daga cikin musulmi, uku daga cikin kafirai. Cikin musulmai sai Ali bin Abi Talib ya tashi, sai Hamza ibn Abdul Muttalib ya tashi, sai Abida ibn al-Haris shi ma tashi. Cikin kafirai sai da Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Walid ibn Utba sai suka fito. Aka ce wa Gamza, Hamza ya buge nashi nan take sara daya, Ali bin Abi Talib ma sara daya nashi. Abida daga bangaren musulmai da shi da wato Walid ibn Utba a can gurin kowa ya saru kowa da takobi, kowa ya ja baya dan saran da kowa ya dan kwansa ya lahanta shi. Da Aliyu da Hamza sai suka taimaka wa Walid suka kashe wancan, kaga an gama da uku. Wannan kuma yana nan da ransa dai ya rauni, suka dafa su koma da cikin musulmi. Daga nan gurin gunta aka shiga sahun ya rikice. To wannan yana daga cikin abin da biyo musulmi karfi, ganin cewa sun kashe uku nan take. Kafirai kuma suka fara samun kariya, duk da adadin musulmi 310 adadin kafirai 1000, amma ka ga yadda abu ya zama da ƙarfi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Wato ya halatta a yi mubarara, sai dai aka ce in za a yi lallai a samu jarumi ya fito. Kuma yana da kyau, yana daga cikin dabara da yake, in ka fito kai dabara ka nemi wani ɗan rago-rago ɗan rabon mai da ka raina, ka ce fito in ka isa kai masa tayi, kar ka jawo kaso saboda ka buge shi. Sai kuma ka san inda ka tsokane shi ko nan kare kungiya zai fito, sai ka masa pump daya ka gama. Wato tactics din yaki ne wannan. Da kuke jin ana antara Ibn Shaddad al-Abasi, ba wani yarinyi bane fa, shi da kansa yake faɗa, yace dabara nake idan an je yaki sai in samu wani ɗan lallagoye in fara buge guda biyu ko uku, yace sai jarumai su kare kawai sai in yi ta kashe su a kyauta. Ita zan ba wani ƙarfi na zuzu ba, kuma idan ya kace ga cika baki wa madajjajin karihal kumatu nizalahu la mumkinan haraban wala mustaslimin jadat yadaya lahu bi ajil ta'anatin bi musaqqafin tadqil qu'ud muqawwami فتركته جزر السباء يمثله ما بين كل رأسه والمئسل. دكتور تقول لي يا دنا نحن كبرنا وبنجر مني دكتور هذا زناتي. فمن دبارة تياك يسمع دكتور كورا دكتور. يسا أكتي بايا هل تجيل من كيسة أو لنياك. إن أم فتنياك يا هل تجيل من كيسة كرنك ونحك كرنا ونبا داما تنسى. لا. أنا كتاون نفا. Duk ka kada musu hanta kuma ba haka waje ba. To wannan ya halatta a wajen yaki, shi sa aka ce tsofaffi masu dubura ɗin zuma da suka bada fatawa ya halatta su je su fente fulfularsu da bakin abin nan duk su ɗaya fulfular, sai zan zare ido a daga ganin kamar duk samari ne, a ce wallahi mun zan su duk samari ne, saboda kar su fito da fulfula da yawa kafirai su sa rai a cikin su da yawa, dai idan aka masu fulfula da yawa ce ai tsofaffi ne wancan guda ne. حديث نكر سيد الزهمت يا أكزوان أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأنا أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فيما معشر الأنصاري, يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قاله ردا على من أنكر على من حمل على سفك الروم
حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن هبان والحاكم وان حديثي ان كربو دغ ابو ايوب الله تعالى يدعى غريب قال يتي انما انزلت هذه الآية فينا sanadai kadai wannan aya an saukar da ita ne cikin lamarin mu ma'akar al-ansar ne mu tare mutanen Madina ma'akar al-ansar yani qawluhu ta'ala abinda yake nufi fadin Allah ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka abinda ayar ke cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka qalahu abu ayyub ya fadi wannan magana ne raddan ala man ankara ala man hamala ala satru an fita aikin Constantinople a kan cikin kasar Romawa sai wani sojan musulmai shi kadai ya sukwani dokin sai shiga tsakiyar kafirai sai wani cikin musulmi ya ce ayya ya saba fadin Allah ta'ala wala tuqbi aydukum ila tahluka ya ji kadai shiga cikin mutane dubbai sai Abu Yahya ya ce kai wannan ayar ba da irin su take ba ba wai kuna magana akan dan kunar bakin wake bane ba ba da shi take ba shi kadai ya je fakan cikin kafirai ka ce wai la turqubu aydukum ila tahluka ba haka bane ba ya fa wannan darajji akan wanda ya shiga cikin talar rumawa hatta da kan fiye hada cikin su yace akan mutan saukan mutanen Madina cikon hadisin yace domin mun taimaka musulunci farkon lokacin da annabi ya hijira da musulunci ya yadu yayi karfi sai muka ce to kuma ya kamata mu matsaye bakin aljihun mu dan mu take gurbin abin da muka kai mu rage siyarwa sai Allah ya saukar da aya yace wala tulqubu aydukum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga haraka a ce matsin bakin aljihu din aiwa musulunci lowa shine mai jefa kai halaka Abu Ayyub haka ya fassara aya dan haka dan ka gina masallaci ko ka gina islamiya kada ka ce aina ya haka ya isa dan haka dan ka ciyar da marayu ka taimakawa gajiyayyu ka taimaki yan makaranta har sun kammala karatu kar ka ce aina ya haka ya isa mutum uku ne ake nan fasar ga magana hudu biyar dan ka wani abu duk aikin da kai ka rinka dauka ka dan ne dan gobe ka kara himma karban ya kan nada dan tsayawa karkake rishi ne jefa kai cikin halaka an gane ko wannan hadisi Tirmidhi ya inganta shi da Ibn Hibban da Hakim malam ya lamba da kasa yace akhrajahu min hadisi Aslam ibn Yazid Abi Imran yace malamai sun rawaito shi daga hadisin Aslam ibn Yazid Abu Imran qala yace kunna bil Qasantiniyya mun kasance a Qasantiniyya wani gari ne a kasar Rumawa fakar da saffin abin min ar-rum sai ga sahun mayaka da yawa sun fito cikin Rumawa fa hamala rajulun min al-muslimina sai wani mutum sai ɗaya cikin musulmai ya kai hari shine hamala ala saffin rum a bisa ga wannan sahun na Rumawa hatta hasala fihim har ya fada cikin su sun maraja a muqbilan sannan ya dawo wato ya kai hari irin na ya bubbuge wanda zai bubbuge ya je da aka laddauka sai ya dawo cikin musulmi yan uwansa irin wannan jaruman ta suna da amfani ƙwarai da gaske wannan sun maraja a muqbilan ya dawo fasahan nasu sai mutane suka yi tara da babban murya subhanallah alqadi yadihi ila tahluka suka ce subhanallah kaga wannan ya jefa kansa zuwa ga halaka gashi ko Allah ya hada fa qala abu ayyub sai abu ayyub yace ayyuhanna innakum tu'awwiluna hadhihi al-ayata ala hadha at-ta'wil wallahi ku kuna fassara wannan aya gasa ga wannan fassara wa inna ma nazalat fi ma'ashar al-ansari ita ko ayar cikin mutafakkamin mutanen Madina inna lamma a'adda Allahu dinahu mu din lokacin da Allah ya daukaki addinin sa wa kasura nasiruhu masu taimakon addinin suka yawaita kunna bainana sirran sai muka fada tsakanin mu muka yi mutum mu da juna inna amwalana arba an muka ce to dukiyar mu da yawa fita tafi a farkon musulunci falau anna aqamna biha wa aslahna ma ba'a minha ina ma yanzu kuma mu dan rage fita jihadi ko mu dan rage kashe kuɗi da yawa mu tsaya dan mu inganta abin da ya salwanta da dukiyar mu fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ita ce cikakkiyar aya anfiqu ku sai ko kashe kuɗi dan yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa halaka fa kana fi tahluka yace sai ya zanto abinda yake nufi da tahluka at-tahluka al-iqamatu allati aradna zama da muka so mu yi wai mu daina yake mu daina kashe kuɗi dan mu inganta abin da ya sarwanta cikin dukiyar mu mu cike gurbin da abin da muka sada cikin dukiyar mu wannan ita ce halaka da a cikin dole na nuna mana jihadi dole sai da kuɗi sai an kashe kuɗi kuma jihadi dole yana buƙatar tara abinci da yawa dai idan ana yaki ba a buɗe kasuwa kaga dole sai an tana da shinkafa, an tana da masara, an tana da alkama, an tana da busasshen tumatir ka huda, an tana da daddawa da kuka busasshe, ya tabbata ba ka bukatar tanya din duk kuna da ita cikin buhunhunan ku, ta yanda za a yi wata biyu ana gwabzawa kana da kayan abincin wata shida, wata bakwai, wata takwas. Dole sai da wannan ake jihadi, duk wannan dabaru ne na yaki wanda shugabannin yaki za su rinka yawa al'umma wannan tunanin, su al'umma su ɗaya-ɗaya su yi wannan tunanin. Kowa a gidansa ya samu kuɗi ya kasance yana da abincin wata ɗaya, wata biyu, wata uku, yanzu za ka samu wani daga cikin yana da miliyoyi amma ba da abincin wata biyu. To ko tarzoma ko zanga-zanga aka yi aka ce an sanya dokar ta ɓata ba a fita kasuwa kwana uku, to sai ga talakawa sun tagayyara, kai ma ka tagayyara, duk kai da su ba bambanci. Ina ba za mu haita. To abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Kwarai
da gaske, duk inda mutum ya ce wajen mafi waɗanda suke balgurbi, sai ba zai iya tarbiyyantar kansa ko iyalinsa ba, irin tarbiyyar da ta dace da koyarwar addini, ya zama tilas mutum ya yi ƙaura zuwa garin da zai iya tarbiyyantar ‘ya’yansa. Tarbiyya ta addini yanzu mutum ko da yana zaune a wuri wanda yake bid'a ta yi katutu, ta yadda ba zai iya koyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin hanzari, ko ba zai ‘ya’yanta ba za su iya koya ba, in zai kai su makarantu na ‘yan bid'a zai kai su, akwai musu wake-wake da shirme, to ya zama tilas ya yi hijira zuwa ga unguwar da zai koya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk malamai sun yi bayanin wannan. Haka idan mutum yana zaune garin da yake ɗansa zai iya boko sosai amma ba makarantar islamiyya. Kuma in yi kyale shi a haka lallai za a lalata masa tarbiyyarsa, don makarantun bokon ba su tattali wato subject na addini da yaron zai koyi addini da ya dace ba, ya zama wajibi mutum ya hijira zuwa ga inda ɗansa zai samu wannan ya zama tilas. Wato illar mu ba mu da wani abu sunan shi tsakatsakiya, ko ka samu waɗanda kawai su suna faɗa da boko ne sun ƙi boko kwansa da kurkwatarsa, sakamakon haka sai maslaha da yawa ta kubuce mana. Ko ka samu waɗanda sun yi imani da boko irin imanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da bata, to kaga wannan shi kuma sai ka samu kuskure ne mai yawan gaske, don kawai so yana iya bokon ko da ba iya addini ko da ba tarbiyyar addini suna ganin ba komai. Abin da yake tsakatsakiya shi ne mutum ya iya bokon ya kware, sannan kuma ga tarbiyyar addini ta tare shi, ga tsoron Allah tare da shi, ga tarbiyya mai kyau tare da shi. To wannan shi ake so. Kuma a gane tsakanin abin da yake ilimi ne da kuma fitsara ne, na sa faɗin wannan magana. Da yawa waɗansu mutum aka tarbiyyance su akan kawai in mutum zai boko yana daga cikin rukunan boko ka zanto fitsara ne, ka zanto ba ruwanka da addini, in mace ce ya zanto ba ta hijabi, in namiji ne ya zanto kullum daga giya sai sigari, sai ƙawance tsakanin shi da ‘yan mata, yana tare da waccan gobe yana tare da waccan, sai za a irin disko na yi nan da raye-raye na babu kan gado. To duk wanda yake wannan sai ake ganin shine cikakken dan boko ne, takarku nan boko kishi ko nan cikakken mahaukaci ne wanda ya kasa mun maje tsakanin boko din da kuma wasan kansa, ka tsara da rashin mutunci irin na turai ya kasa bambance tsakanin shi da boko. Dan boko na gari shine wanda yake gashi yana kansa salawati akan lokaci, inda ake karatun addini yana zuwa ya dauki addini a matsayin abu na farko kafin kowane irin abu, sannan kuma yana karatun bokonsa yana bada himma da kwazo dan ya wakilci musulunci a wani wuri mai muhimmanci bayan kammala karatunsa. To irin wannan za a san ‘yan boko muke bukata a cikin maza ko cikin mata, ba su tsara duba na.
Salamu alaikum wa rahmatullah. Malam ne ma yake na yau da ku, sai a wurin aiki na aka yi bauta aka fitar da kuɗi ya tunan wani jeriyar asusta wato kuma sun da biyar kan jirgin ne, shin ya halatta mu tarbi wannan kuɗin?
Tun da an tsara haka a wurin aikin dukkan wanda mahaifinsa ya mutu ko dai aka yi masa rasuwa, sawa'un mace ne ko namiji, musulmi ne ko kirista, ana ba shi haƙƙinka ne sai ka karɓa.
In har ya halatta to kuɗin zai fi cikin na mabada da ko
baya cikin gado kuɗin ka ne kai, don kai aka tallafa wa saboda hidimomi naka saboda rasuwa da aka yi maka. Kana da zaɓi ko raka'a biyu ko raka'a huɗu ko shida ko takwas, duk kowanne ya tabbata cikin hadisi.
Ya tabbata a hadisi cewa sanin sallaka ja'akum yana kan nisan ba?
Ba gaskiya ba ne ba. Mai tabbata cikin hadisi ba. Na'am.
Malam, haka ne wani hadisi da hadisin da ya tabbata da ya yi ma ba a kan cewa wanda aka kama shi yana ruwani da shi da wanda suke yi a kake su. Malam, wani hadisi mai rauni ne.
Ba gaskiya bane, hadisi ne sahihi. Ka duba cikin sahihin Jami'u Saghir, Sheikh Nasir bin Albani ya inganta shi. Hadisi ne sahihi, Fakatul Fa'il wal Mukhala bihi. Da wanda yake da dan da wanda aka yi da shi, duk za a kama su ne a kace. Ba yana da cewa yayi aure ko bai taɓa yin aure ba. Ba bambanci tsakanin saurayi da magidanci a harkar luwaɗi, hukuncin su ɗaya ne kina kisa. To kada yan wa mutum da ƙarfi ne kuma akwai ƙarinar ta nuna haka. Kada ba za a masa hukunci mutum da shi ba ya da laifi. Dan in aka tilasta mutum a kan wani aikin saɓo, ko kafirci aka tilasta mutum ba ya da laifi, ba na sana wani aikin saɓo, ba ya da laifi wajen Allah. Dan haka wanda ya tilasta shi za a yi wa hukunci kenan.
An yi ƙarin cewa duk wanda ya tashi don kada zuciyarsa har aka kashe shi ya yi shahada, to ina wanda ɗan sarki suka karya su, suka fito da su, suka yi layi da su, suka haje su. Kuma babu wanda ya tashi a cikin su don kare kansa, to kuma sun yi shahada.
Ana sa ran kuma sun yi shahada don hadisi sai duna maliki. Wato ya zama shinge tsakanin dan tafin da dukiyarsa har aka kashe shi, sawa'in ya yi nashi kunkurin ko kuma ana ganin sai in an kashe shi za a iya ɗauka.
Ina ga mutum da ya ajiye kewa, mutane suna ta zagin sa, suna ta zagin kewa, kuma malam suna son fahimin bayani a kan ƙa'idojin ajiye kewa.
Wannan shi fi komai sauƙi, ƙa'idar ajiye kewa shi ne idan ya fito. Ba su tun cike don ajiye su ke. Amma na bayanar mutum ya ajiye gemu, mutane suna zagin gemu, ya kamata ya faɗakar da su jahilai ne su. Lokacin da suke zagin gemu suna zagin sunnar annabi, zagin sunnar annabi kuma yana kai mutum zuwa kafirci. Ko wasa kai da gemu ɗin a matsayin izgi ne dandane. In ka ki tsayarwa ka haƙura kai cewa kai rago ne kana jin tsoron mutane ka ki tsayarwa. Amma izgi ne kai izgi ne fa. بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله ينزل آيين الله الله تند آيين فدمن زنت كتو وإزجني كتو ووردي كاركو بعد أذن كل قاكم كفرت بعد إيمانكم حكا الله مدى بسنسة كيف رأى kowane irin abu na musulunci kasancewar baka yi daban wajibi ne, kai ki idan Allah ga dama maka hukuma in ya ga dama ya yafe maka. Amma yin izgini ba fa sako bane, kafirci ka iya fita babu imani. Ya kamata mutum ya kiyaye wannan, saboda haka da yawa daga cikin mutane za ka ga suna izgini ga mutum idan ya yi mu, ko suna izgini ga mutum idan ya dage kafar wandonsa, mata kuma suna izgini idan an ga wanta da hijabi a mata izgini. A ce an ganta kamar ninja ta zama waye waye, akwai wanda rashin mutunci ne. Ke ne kika fito tsoron ba zage ki ba, sai wanda ta rufe kanta ita ce aka zaga. Ke da komai ga shi nan ana kallon a jikin shi, ta ba saraki ba komai. Ita ko ta suturce ba wanda ya isa ya gani ta wanda ya biya saraki. Ke da ita wacce ce irin mutunci, wacce ce kuma mutuniyar banza. Ta ba sai wai mai wannan kuma sai ce wa izgili. To wannan izgilin na kai mutum ne zuwa ga fita ga musulunci, wallahi ya kamata mu kame bakunan mu. Ya isa ka mara Zakariya, akwai ababai guda uku a nan a hannuna. Abu na farko, kun san game da abubuwan da ake yi na karkashe musulmai a Palestine tun daga wata ɗaya zuwa yanzu, matsalolin da aka yi a duniya da dama, hatta a Turai mutane sun fito sun yi gangami ko lastoci ko zanga-zanga lumana ko menene don nuna baƙin cikin da ake wa ƴan uwansu musulmai. To amma ina jin anan ba wasu ba abin da aka yi, ni dai ban sani ba ko kun nuna ni ne ban ji labari ba. A Kano an yi gangami aka yi lasoci, ba da lafiya ma lokacin ban daɗe na aspirin ba, amma sai da aka ɗauke na mota aka yi tsawon minti goma ko 15 na gabatar jihadi nan sau.
aka tara malamai da 'yan siyasa suka tattauna abin akan addini da siyasa din. Aka fito da tutar Amerika ta Isra'ila, aka kona, aka yi salatul hajj cikin jami, aka yi alƙanusa, aka tsinewa Sharon da sauran dukkan wanda ya malama sa ba a rintin zalin da yake. To yanzu duka da sati da ya wuce ba kuma a saukatar mata ma na famon sun yi. To amma nan gurin shiru ko ya kuke ci gina kuma tsakani da Allah. A ina toci, wata toci za a yi a wayar da kan mutane, wasu lafsin dinnan a ina take geographically. Me tarihin filakin din nan, wane ne dan asali a wajen tsakanin Yahudi da musulmi? Kar ka dauki kabilar yadda su Amerika suke so ka dauke ta, rikicin Larabawa da Yahudawa ba ta wannan za ka karanci abin ba. Ka dauki abin tsakanin Yahudanci da musulunci, wane ne ya cancanci zama a wannan gurbin inda Isra'ila take yau da Filistin? A tarihance, a addinance, ka kalli abin da mahanga ta addini, a samu waɗansu masana tarihi waɗanda za su bayyana wannan. Allah kalli an yi wa al'ummar musulmi tawiya sakamakon mun tsaya sai abin da kafofin watsa labarai suka ga dama suka faɗa mana na ƙarerayi, musamman kafofin watsa labarai na ƙasashen waje. To a gaskiya ina ganin samun waɗansu cikin malamai da kuma ko da 'yan boko ne masana tarihi waɗanda suna da kishin addini sun san wannan abin, to zan cikin 'yan sasa a yi wani gangami na lacca wanda zai kunshi dukkan mulkinci daga ƙungiyoyin addini ko dukkan waɗanda suka yarda cikin ƙungiyoyin addini, ko a multisafi ko dukkan onuri ko a kofar fada ko a murtala da su ko a ina ne, a yi wannan yana da matukar muhimmanci don wayar da kai ne. Allah kalli an zabar da musulmi sun san kabilar Filistin ta musulunci ba kabila ce ta Yahudanci da Larabawa ba. Wannan shi ne shawara ta abu na biyu, kare tuni game da rubuta wasiƙu nan yadda martani game da mujallar magama. Ina fatan tuni mutane sun fara rubutawa a waɗansu garuruka da tuni an rubuta da yawa kuma da sunan ƙungiyoyi da sunan ɗaiɗaiku duk an rubuta wanda ake nuna Allah wa daidai wannan majalla. Abu na uku kuma kira muke kare ga jami'an tsaro namu na Najeriya, sawa'un waɗanda suke na sarari masu zaɓa mala da kuma waɗanda suke na asiri, muke da zama da su ko a wuraren karatu ko a cikin masallatai ko ma a cikin menene, cewa su lura cewa kafin komai dai su 'yan Najeriya ne, ko ba su da wata ƙasa da za ta amshe su a matsayin 'yan ƙasa in ba Najeriya ba, kuma su tambayi dukkan wani wanda ya ha'inci ƙasarsa ya tafi kudin ƙasarsa ya fita waje yake zaune ko a Amerika ko a Ingila, wani irin zama na takaici yake ciki? Wallahi kada kake zaune a boti kafin kwanciyar hankali, yana zaune cikin takaici da rashin sanin makoma, ba yadda aiki ne bai san manufarsa ba a cikin rayuwa. Kuma idan ya fito daga unguwa zai je unguwa, zai je wani supermarket sai waɗansu kayan bukatunsa, ko ya je wani hotel ko restaurant ya ci abinci, idan an kalle shi sai an tofa masa yawo an raina shi cewa shi baƙi ne. Duk kuɗinsa kuma kowai kaga zama na ƙasƙanci kenan suke ciki. To kaga a nan gurin su ba su zama 'yan ƙasa ɗin da ba sun zama wakili na ƙasashen waje, kuma sannan ga azabar suke kiran su, azabar Allah suke biyansu. Ba haka suke kira gare su cewa su yi iyakacin ƙoƙari su ga ba a yi dukkan wani ƙwallo-ƙwallo da su ba wanda za a cutar da addinin musulunci ko musulmai. Dukkan waɗanda suka zama manyan wakilan Amerika ga irin makomansu kun gani a duniya.